تتلقى منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أولا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da arzikin saduwa da ku a wannan wuri mai albarka masallacin An-Nur da ke nan birnin tarayya Abuja yau 25 ga watan Rabiul Awwal shekara 1445 bayan hijiran ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 10 ga watan 10 shekara ta 2023 miladiya shugabanci amanar Allah wannan shine taken maudu'in tattaunawar mu a yau wannan maudu'i mun gina shi ne a ƙarƙashin inuwar ayar alqur'ani guda da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda wannan aya ita ce wannan shahararriyar aya a cikin suratul ahzab Allah madaukakin sarki ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula yu'adhibu Allahu al-munafiqina wal-munafiqat والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Allah madaukakin sarki ya ce mun bijiro da amana mun gabatar da amana mun baje kolin amana ga sammai daukacin su su yi haɗin gwiwa su ɗauka sannan muka bijiro da ita ga ƙasa a kan yadda ta saba ɗaukan nauye-nauye ta ɗauki amana sannan muka gabatar da ita ga duwatsu saboda ƙarfinsu da taurinsu a kan su ɗauka fa abaina an yahmilnaha da sammai da ƙasai da duwatsu ko da za su yi taron dangi gaba ɗayansu su karɓa sai suka ƙi su karɓa ba su ƙi ne saboda ƙin umarnin Allah ba sun zaɓi ɗaya daga cikin zaɓi biyu ne da Allah ya ba su na ko su karɓa ko su ƙi karɓa sai suka zaɓi kar su karɓa wa ashfaqna minha abin da yasa ba su karɓa ba tsoronta suka ji wa hamalaha al-insan dan adam sai ya karɓe ta Allah bai ce mana summa aradnaha 'ala al-insani fa hamilaha ba Allah ya ce sai dan adam ya karɓe ta dan adam ya karɓa tun ba a tambaye shi zai iya ko ba zai iya ba ya ce a bashi zai iya innahu kana zaluman jahula haqiqa dan adam ne yawan zalunci ne ga kansa kuma mai yawan jahilci ne akan al'amura musamman gaba bayan zuba Allah madaukakin sarki cikin wannan aya ya nuna mana cewa dan adam ya dauki amana kuma yadda Allah ya faɗa tabbas dan adam ya ɗauki amana kuma mu ne dan adam din kowa a cikin mu anan yana rike da amanar Allah da ita ya shigo kana duban halittar ka ka san ka shigo da amana ba sai ka yi tambaya yaushe aka gabatar da wannan amanar na karɓa ba ba sai ka tambaya yaushe mahaifina ko ubana na can farko annabi Adam Allah ya ce an bashi amana ya karɓa a madadin mu ba sai ka tambaya ba da ganin yadda Allah ya sakkare maka duniya ya sa sama duk ƙarfinta ta maka hidima kuma ya riƙe ta ba tare da gwafa ba saboda ta maka nema rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذن كرفي ايكون الله يا سما تانا تيه saboda dan adam ya ji dadin rayuwa a cikin duniya wannan kasar da take karbar amana sai Allah ya ce ta zama mai hidima wa dan adam da ita aka halice shi cikin ta ne mazaunin sa abincin sa yana cikin ta kuma tun kafin ya taka ta Allah ya tattace dukkan abin da dan adam ke bukata na daga kayan abinci na daga wato mineral resources albarkatun kasa da dukkan abin da dan adam zai bukata Allah ya baje kolin sa a cikin kasa sannan duwatsu duk karfin nan nasu sai Allah ya sa dan adam kamar don shi aka halice su yana nike su su zama gari yana fata su su zama tsakuwa yana daukan su gunduwa gunduwa kai akwai wadanda ma aka yi a baya jabu saqra bil wat wadanda suke tare duke su mai da shi bulo bulo su zo su kora su yi gini yadda suka ga dama ko dutsen a yanda yake yanhituna min al jibali buyutan farihi za su sa hannu ko karfe su fata dutsen su fafe shi a cikin gidan za su gina flat bi shari'atillah dora mana shari'ar Allah mutane sun kafi da wal munafiqat allazi ya azaba wa munafiqai maza da mata wadanda suke bayyana sun rike amana a zahiri a cikin sahun masu rikon amana suke amma zukatan su zukatan shedanu ne ba masu rikon amana bane Allah ya san su ba masu gaskiya bane duk da cewa suna dodori da wa mutane don a dauka su masu gaskiya ne kuma mutane suna mu'amala da su akan masu gaskiya amma kash ala innakum humul kadibun kariya suke yi wadannan Allah ya ce zai musu azaba kashi na farko da su Allah ya fara wal mushriki da wal mushrikat sai mushrikai mazan su da matan su wadanda suka ki su rike amanar tsakanin su da Allah ba su yi masa kariya ba ba su yaudari kowa ba sannan tsakanin su da mutane ba kowa ya san su ba masu rike da amana bane da su da wadancan duka Allah ya ce zai musu azaba wa yatubu Allahu ala almu'minina wal mu'minat Allah kuma zai karbi tuban mu'minai mazan su da matan su wadanda suka rike amanar a zahiri an ganta sannan a koye a cikin zuciyar su kuma tsakanin su da Allah har gurin Allah su masu amana ne wadannan shine kashin mutane guda uku a rayuwar mu ta yau da kullum akwai mai gaskiya a zuciyarsa tsakanin sa da Allah kuma a tsakanin sa da mutane mutane sun dauke shi mai gaskiya haka Allah ma ya shaida shi mai gaskiya ne kashi na biyu shine wanda yake yaudarar mutane amma ba zai iya yaudarar Allah ba suna nuna wa mutane su masu gaskiya ne kuma masu amana ne zai yaudari uba uban ya bashi da akan zai rike yar da amana sai daga baya ya bayyana ashe ba mai amana bane ba a ganin masu amana da wani uniform na musamman balle ashe ba a ganshi da uniform din ba an dauka zuciyar tana da kyau duk wanda ya yarda ya aure da diyarsa ga wani ya dauka zai rike masa ita da amana ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah da amanar Allah kuka karbi ƴaƴan mutane a hannayenku, sai daga baya a gane ashe ba mai amana bane. Wannan shine wanda ayar tace da farko, li yu'adhdhiballahu almunafiqina walmunafiqat. Matan da za ta yaudari wani ya dauka cewa ita ta gari ce, sai ya aure ta, sai ya bayyana gare shi ba ta gari bace, amma ko a magana ta bata ko a rubuce, za ta yi kokari tana takatsantsan saboda ya dauka ta gari ce, ta gaya masa daɗin baki, ta masa kyakkyawan mu'amala, sai ya aure ta, sai halinta na gaskiya ya bayyana. Wannan shine wanda yake bayyana amana, yake ɓoye ha'incin amana. Mai wa'azib Allahul munafiqin. Na biyu shine wanda zai nuna a zahiri cewa shi fa ba ruwansa da gaskiya, ba ruwansa da amana, ya fito maka da tukalansa. Sawa'un dole ne ta biyo da kai hannunsa ko kuskure ne ta biyo da kai hannunsa. Za ka ɗanɗana kuɗarka, amma daga shigowa ka san dama inda ka shigo, ko tun farkon dil ɗin ku da shi ka san dama ba amana za a yi ba, kar ma ka kawo sunanta. Shi gaskiya ɓalo-ɓalo ya gaya maka ba a zancen amana a nan. Ana samunsu a cikin shugabanni, ana samunsu a cikin masu riƙe da madafun iko, ana iya samunsu ma ko da a cikin iyalai. Sannan kuma sai na ƙarshe shi ne wanda ya riƙe ta da gaskiya, ya riƙe ta yadda Allah ya ce ya riƙe ta, mutane suka yarda da shi, kuma Allah ma ya yarda da shi a irin yadda mutanen suka ɗauke shi, kuma haka Allah ya yarda da shi. Wannan shi ne tsarin mutane guda uku. Ya ɗan uwana, a cikin wanne kake? Ba za ka taɓa iya zama wajen ɗaya daga cikin uku ba. Ka yi wa kanka hisabi a kan amanarka, ka yi wa kanka hisabi a kan gaskiyar riƙon abin da Allah ya baka ka riƙo da shi, ka shigo da shi duniya. Duniya dai a riga an shigo, no retreat, no surrender. Dole sai an yi wannan rayuwar, kuma dole wannan taklif ɗin an ɗora har da kai a ciki, kuma dole mas'uliyar a gaban Allah sai an tambaya, kuma sai an gani ka cika ko ka tauye. Abu na biyu da zai zama ginshikin wannan darasi shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda yake cikin sahih al-Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba mukamai na gwamnati. An kafa gwamnati a Madina, wane kai ne a gari kaza da kai ne gwamna, wane kai ne mai kula da tattalin arziki da kayan da za a raba wa al'umma, wane kai ne mai karɓo zakka, wane kai ne mai kula da haƙƙin wato baƙi idan sun zo, wane kai ne mai kula da ɓangaren rundunar sojoji idan za a je yaƙi da harkar tsaro. Suna tarabawa, sai sahabinsa Abu Dharr al-Ghifari, Allah ya ƙara yarda gare shi, sai yana gani kamar waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke so ne ya naɗa. Baka alamar Annabi yana son ka shine baka muƙami, in ka ga ba a baka ba, ba a son ka kenan, ba a yi da kai. Sai zai ce, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, ya Rasulullah, gashi kana ta bada matsayi, ni ba za ka ban matsayi ba ne? Ba ya faɗa don yana kwaɗayin matsayi ba ne, don yana kwaɗayin manzon Allah ya naɗa shi, saboda matsayin a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi. Zaka a ga Annabi ya kira ka, ya baka kaza, ya yarda da amanar ka kenan, ni ba ka yarda da tawa amanar ba ne? Ala tasta'miluni, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, ya Abu Dharr, kai Abu Dharr saurara ka ji, innaka da'if, ya ce kai mutum ne mai rauni, ya ce innaka da'if, kai kana da rauni, wa innaha amana, shugabanci da matsayi da kake neman nan amana ce. Amanar wa? Amanar Allah. Wa innaha amana, amana ce ta Allah. Wa innaha yawmal qiyamati hizyun wa nadama, sannan shugabanci da matsayi da kake kokari a baka a ranar kiyama tozarci ne kuma abin nadama ne da dana sani. Duk wanda aka bashi sai yayi dana sanin ina ma da shi cikin mabiya ne ba jagorori ba illa man akadaha bi haqqiha, waɗanda kadai za su tsira ba za su yi nadama ba ko ba za ka zama musu abin tozarci ba, su ne kadai waɗanda suka karɓa bisa cancanta. Wa addal ladhi alayhi fiha, kuma waɗanda suka yi delivery abinda duk yake kansu sun idar. Idan baka cika duka waɗannan guda biyun ba, fa inna ha yawmal qiyamati alayka khizyun wa nadama, ko dai ka karɓa baka cancanta ba, ka nemi abinda ka san ba kai ka dace ka riƙe ba, ka ce za ka yi abinda ka san ba za ka iya ba, ka ce a baka ka yi, ko kuma bayan an baka ko da ka cancanta sai ka ƙi yin abinda ya kamata ka yi wanda aka yi tsammani za ka iya kafin aka baka, ka kunyatar da wanda ya baka, ka kunyatar da waɗanda aka baka domin su, to za ka ji kunya a gabansu yawmal qiyama, za ta zama maka khizyun tozarci a gabansu. A nan duniya ka samu ɗaukaka, ka samu girma, ka samu daraja. Duk wanda zai gaishe ka sai ya risina, duk wanda zai yi addressing ɗinka sai ya yi salutation, duk wani al'amarinka a cikin sauƙi kake samu ko ina aka je kai ne a gaba. Fa innaha yawmal qiyamati khizyun, a ranar qiyama za a tozarta ka, za a wulakanta ka, za a ƙasƙantar da kai gwargwadon yawan ɗaukakar da ta baka a nan duniya, gwargwadon yawan tozarcin da za ta jawo maka a ranar qiyama. Sannan kuma za ta zama maka abin nadama da dana sani, za ka gwammace a ce baka taɓa jagorancin kowa da komi ba. Za ka tuna ranar da kace a baka, ko ranar da ka rubuta application, ko ranar da kai gwagwarmaya, ko ranar da ka fita can ka shiga nan kana ta nema ka ɗauka, za ka ce kai co da ban karɓa ba, da ban nema ba, da aka bani ban karɓa ba. Waɗanda kaɗai ba za su shiga cikin wannan tozarci da nadama ba su ne waɗanda suka karɓa bisa cancanta, kuma bayan an ba su sai suka yi abinda ya dace su yi a inda suka cancanta su yi. Bayan waccan ayar da wannan hadisin, za mu fahimta a cikin wannan hadisi cewa shugabanci amanar Allah ce, kuma kowa a cikinmu yana rataye da igiyar wannan amana, kuma kowa sai Allah ya tambaye shi. Shugabanci ni'ima ce, ma'anar ni'ima shi ne abin da za a yi maka wanda ba a yi wa wani ba. Musulunci ni'ima ne don ba wa kowa aka yi ba. Arziki ni'ima ce don ba wa kowa aka bayawa ba. Ilimi ni'ima ce don ba kowa aka bawa ba. Ta haka shugabanci ko da na matarka ne ni'ima ce, don wani bai da ita, wani har yawa yi gari, har gari har rana ta faɗi ba wanda zai ce ina kwana, sai dai gaida wani. Suna nan da yawa a duniya, wani tun yawa yi gari har rana ta faɗi ba wanda zai aika, sai dai shi ya aike shi. Ka san ni'ima ce, wani har yawa yi gari har ya tashi ba zai saya ya bayar a ci ba, shi sai dai a saya a dafa ya wanke biyar, ya wanke goma ya tsoma biyar ya ci a matsayin tun yana cin na wajibi har yana cin na sadaka har yana cin makaruhi. Akwai irinsu da yawa, amma a tsarahu ni'ima ce idan ka kai lokacin da ga wata ko wani ko wasu a ƙarƙashinka. Shi ya sa Allah ya ce summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, Annabi sallallahu alaihi wasallama abinci kawai ya ci fa bayan yana jin yunwa. Amma sai ya ce wa Abubakar da Umar, wannan koshin da yanzu muka yin wallahi sai Allah ya tambaya a ranar kiyama. Suka ce koshi kadai na rana daya? Yace mutane nawa ne yanzu suke jin yunwa kuma za su ci gaba da ji bayan kukun koshi? Yanzu kun manta da maganar yunwan da, sai dai ku tuna da me za ku yi a nan gaba. Amma wani har yanzu zai ci gaba da yunwar, duk lokacin da ka ɗaga wata loma za ka sa a bakinta, ka tuna wani kuma yanzu lomar da ke bakinsa ne ma yake amayewa, ga abincin amma bai isa ya ci ba, sai dai a ɗura masa ta jikinsa, a ɗura masa jini, a ɗura masa ruwa. Wani kuma zai iya cin amma babu. Sai ce wannan abincin da kuka ci sai an yi tambaya, to a yi tambaya a kan tuwo da miya, sai a bar tambaya a kan mata da ‘ya’ya da iyaye da maƙota da ma’aikatan da suke ƙarƙashinta? Ballantana kuma idan an haɗa da sauran amanar mutunci, amanar dukiya, amanar lafiya, amanar rayuka, sun malatu tsalunan yau ma’izin anin na’im, amanar Allah ce. Kuma kowa a cikinmu shugaba ne a daidai gwargwadon iya matsayinsa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As a cikin Sahih Muslim, yace kullukum ra'in, dukkanku shugabanni ne, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kuma kowa sai an tambaye shi akan nasa shugabancin. Mutumin da yake sama shine shugaba wanda yake rike da gwamnati da waɗanda suke taimaka masa. Ƙasa da shi shine shugaba mai shugabancin family, shine uba ko mai gida, mai binsa ita ce dukkaninsa a gida, ita ce matarsa wadda take kula da harkokin cikin gida idan baya nan. To ‘ya’yan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ce su ma shugabanni ne a kan abin da aka sa su. Yaro ƙarami ai za a aike shi ya je ya sayo, yadda aka ba shi haka yake saye. Idan ya saya in akwai canji yana kawo canjin. Idan aka ba shi wani abu a ce ya kai wa wane, yakan kai irin yadda aka ba shi. Kowa a cikinmu mai amana ne, kuma Allah sai ya tambayi amanar kowa. Don haka wannan hadisi yana nuna mana cewa dole sai an cika ɓangare biyu. Ɓangare na farko shi ne mutum ya zama bisa cancanta ne ya karɓa, sannan ɓangare na biyu shi ne ya yi abin da ya dace. Menene cancanta a kan shugabanci? Bari mu fara da shugabancin da ake kira ar-ri'asa ko al-imama ko al-mas'uliyya al-amma ta gama gari, ta gwamnati, ta hukuma. Ta fi girma saboda yawan waɗanda suke subject a ciki sun fi yawa. Sannan kamar yadda za a sa iyalanka, matanka su yi layi, ana bincikenka wance ya adalcin ka gare ta koma, a zo wannan sai an tambaye ka dukkan afradul usra, matanka, ‘ya’yanka, ƙannenka, marayun da suke ƙarƙashinka, duk wanda ka riƙe a gidanka sai an tambaye ka. Za ka a gidanka akwai mutum goma, za ka ba da account akan mutum goma. To ana gabatar da shugaba a gwamnati saboda shi nasa ba goma ba ne, ba 20 ba ne, ba 100 ba ne, ba 1000 ba ne. Yawan adadin waɗanda suke ƙarƙashin wanda za su amfana da wannan amana taka, yawan adadin yadda za a yi maka tambaya. Shi yasa idan ka je ranar kiyama za ka ga adalcin Allah. Wane idan an yi masa hisabi ya ci awa goma, misali a ce kowace mata da kowane yaro a cikin familin ka duka mutum goma ne, kowane ɗaya ya ci awa ɗaya, an taƙaita maka ai, saboda za a bada labarin tun daga ran da kuka haɗu har zuwa ran da kuka rabu ne. Ya'lamu kha'inatal a'yun, har ga tsine sai an tambaya. Wa ma tukhfi sudur, da mummunan manufa a cikin ranka game da wane, ko da baka bayyana ba Allah ya sani. Wa in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah, duk sai an yi maka to in aka gama a ce kowa ya ci awa ɗaya za ka yi awa goma ka gama wanda yake shugaban gwamnati ko wakili a cikin gwamnati wanda a ƙarƙashinsa akwai population ɗin miliyan biyu miliyan hudu na jiha ko local government mutum 500,000 ko mutum 100,000 shi kuma awa nawa zai yi baka yawan amanarka yawan dadewarka kowa ya shirya wannan daga cikinmu don haka abu na farko shine shin ka karba bisa haƙƙi karba bisa haƙƙi shine ya zama ka san za ka iya kafin ka karba ko kuma kai ka san wane zai iya kafin ka bashi da wanda ya karba da wanda ya bayar dukansu za a tambaye su akan wannan abun saboda manufar ita ce ita amanar ba waye aka bawa ba daga girmanta ya sa duk wanda zai yi alaka da ita sai ya cancanta kai ka cancanta ka karba da ka karba ba duka zaka iya ba zaka yi delegation wanda ka bashi ya cancanta sannan shi ma ya san ya cancanta wannan duka sai Allah ya yi tambaya akai hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga shi ma Abdullahi ibn daga Abu Huraira Allah ya kare yarda gare shi yace ana zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana karatu manzon Allah yana ta bayani ana sauraro masu rubutu na rubutawa masu haddacewa na haddacewa sai wani mutum dan kauye ya zo sai ce ya rasulullahi ina da tambaya mata sa'a yaushe ne tashin kiyama kan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta shi sai ci gaba da karatu sai mutumin ya yi shiru sai da aka gama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina mai tambaya ne yace gani nan ce tashin kiyama da kake tambaya wani tanadi ka masa ne har kake sauri kana so a ga maka a ga maka kwanan wata bude ma time table din ka gani sai yace da shi ai idza dhiyatil amanat fantabiru sa'a lokacin da zaka gane time table din tashin kiyama ya zo gab shine kaga an fara cin amana a lokacin sa ana gani wannan abun kamar bako ne a ce amana kowa yana da amana kuma ko ina kana iya aje kayanka kuma kowa kana iya bashi don haka waɗanda suka cancanta sun zuba fiyawa shi ta har Abu Dharr yaji zai iya sai ya ce da shi idan aka tauye amana to kawai ka jira tashin kiyama tashin kiyama ba date za a bayar ba alamomi za a nuna sadan aka bada date wani zai bari sai ana gobe amma aka bada alamomi daga kaga alamomi sai ka shafa wa kanka ruwa ke sai ce da shi wa ma bayahu ya rasulullah sai ne za a yi a tauye amana shi ne sai inda ake tauye amana ba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi tantadhiru sa'a idan kaga ana bada matsayi wa wanda bai cancanta ba to lokacin cin amana ya zo kenan idan kaga ana tsora wani akan mukami yana mayata akan sai an bashi kuma ya san ba zai iya ba ko ya san wane ya fishi amma yace dole shi sai an bashi ya iya fada da wanin da ya fishi ma don shi ya hau saboda wani dalili na manufarsa ba dalili na manufar ita amanar ba yake fantabiri sa'a kawai ka jira tashin kiyama jama'a tashin kiyama ta yi kusa idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantabiri sa'a idan kaga ana jinjina al'amari ga wanda bai dace ba kaga wanda bai dace a ce yana wuri kaza ba kuma shine a wurin kuma da su ake damawa yace to kawai ka jira tashin kiyama wannan wuri din ko na addini ko na rayuwa a addini kaga wanda bai cancanta yi magana ba shi yake magana a addini kaga wanda bai cancanta ya jagoranci mutane ba shi yake jagorantar su sannan haka kuma a al'amuran rayuwa wanda ya kamata a ce a cikin mabiya ma yana layin karshe ne amma shi ne a sama kowa yana bin sa kuma kowa yana jira sai abin da ya zartar kai ka san la hawla wala quwwata illa billah ko ba mu shiga ba muna gab to tashin kiyama yayi kusa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka bukatan sai ka ce mun yaushe ne in kaga haka shikenan wannan yana nuna alamar a lokacin sa ba haka shi yasa yake idza idan an yi haka wannan yana nuna alamar cewa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da dan saura kafin a yi tashin kiyama saboda zamanin su zamani ne na amana da gaskiya har wanda ba musulmi ba zaka ga yana cewa baya so a bata masa record a kan cin amana har wanda ba musulmi ba zaka ji ya ce shi a tunanin sa tun da ya balaga bai taba yin ƙarya ba baya so a rubuta masa a ce shi ba dattijon ƙwarai bane arne fa amma da amanar za a hada tare da gaskiyar sai a murkuɗe su gaba daya sai zama da ha'inci da ƙarya su zo su haifi daya da alkawari da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace munafunci ya tabbata ga mutumin da ya hada uku ke sai mutum ya hada duka uku sai dauki alkawarin da ya san tun lokacin da ya fada ma ƙarya yake yi sannan yayi muku ƙarya don ku yarda da cewa wannan alkawarin da gaskiya ne sannan ya kudura a ransa tun a farko cewa dama amana zai ci sannan in yazo ya ci waɗannan abubuwa in suka haɗu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace munafunci ya cika lamba ɗaya kenan to idan ya zama ne waɗanda suke da irin wannan su ne kuma suke da shugabanci su ne masu faɗa aji yace sai tashin kiyama ya zo to jama'a shugabanci amanar Allah ce Allah baya so a yi wasa da al'amarin shugabanci saboda shugabanci wakiltar Allah ne fa Allah shine asalin shugaba Allah shine as-sayyid Allah shine al-malik Allah shine malikul mulk Allah shine al-aziz al-jabbar al-mutakabbir duk wani abu da ya nuna isa da mulki da kasaita na Allah ne to duk wanda ya samu wani abu na matsayi yana wakiltar Allah ne fa a inda Allah zai zartar sai ce je kai amadadina ya kamata mutum ya zama wato wato ya kada nutsuwa duk lokacin da Allah ya bashi matsayi sai ya tuna cewa yana wakiltar wani bangare ne na abin da Allah yake so ya yi wa mutane sai turo ka kai musu ba daraja bace kowa ne Allah zai zaba ya turo duk wanda kaga ya hau wata kujera to ya kamata ya tuna cewa akwai wani abin da Allah yake so ya yi wa suwane sai turo ka kai musu ai karshen daraja shine ba sai ka zo ka ce inni lakum rasulun amin irin na annabi wane da wane ba a'a kai ka sani by implication Allah ya turo ka ne kai manzo ne ka bayar kuma Allah ya dauke ka akan ka zama amintacce ne yasa ya aiko ka ka bayar tun daga kan matarka shugabanci na farko kenan Allah shine mai ci da ita da tana hannun iyayenta sai aka baka ka san amana ce aka yi transfer daga hannun iyayenta aka baka kai yanzu tarbiyar ƴaƴanka amana ce sai Allah ya ce kai zaka yi Allah ba shine mai tarbiya ba Allah ba shine mai ciyarwa ba ba shine mai azurtawa ba sai Allah ya bayar ya ce ta hannunka za a yi ai daukaka ce inda a ce muna girmama darajar shugabanci da mas'uliyya ba za mu ha'ince ta ba don haka shugabanci amana ne da me ake cancanta a cikin shugabanci kafin a ce a sarta hadi haqqiha abubuwa ne guda uku da alqur'ani ya gaya mana na farko duk abin da zaka karba kai shugabanci a kai zama ka sani tun daga kan matar da zaka aura ya zama ka san menene hukuncin aure menene haƙƙin matarka a kanka kafin ka haifi ƴaƴa ka san menene haƙƙin ƴaƴanka a kanka ka riƙa tambayan malamai ba sai ka je makaranta ba me ya kamata in yi wa yara na me ya kamata abinda aka gaya maka kai akan haka haka maƙota haka ma'aikata to ballantana kuma wanda yake kan shugaba ta yaya za ka yi ka yarda ka je gaban Allah ya tambaye ka ka tabbatar kuma zai tambaye ka amma ka je masa baka san abin da ya baka wanda zai tambaye ka akai din ba mutum bai wa kansa hikima ba idan ya karbi abin da bai da ilimi akai idan kana da alfarma a wurin wani da zai baka wani matsayi kai kanka ka san capacity ka akwai abin da yake daidai da kai in aka ce za a baka abu kaza ka ce a'a nan ba zan iya ba bana da kwarewa ko a nemi wani ko gawa ne ni a bani wuri kaza alal aqalli fa idan sai ka fada to sai ka fadi inda ya dace da kai amma kar ka je inda zaka yi kame kame abu na biyu na quality na shugabanci shine ka zama kana da amana yadda duk abin da ya shigo hannunka zaka rike ba zaka ci ba ba zaka hadiye ba ba zaka handale ba ba zaka buye ba abu na biyu kenan abu na uku shine zaka isar kana da karfin da zaka isar kuma duk wanda zai hana isarwa zaka hana shi hanawa kuma inda ake bukatar ayi amfani da karfi zaka yi karfi inda ake bukatar ayi da sanyi zaka yi da sanyi waɗannan abubuwa guda uku sune alqur'ani ya gaya mana ake bukata akan duk wanda zai rike amana ta shugabanci al-ilm na farko kenan al-amana na biyu kenan al-quwwa na uku kenan Allah madaukakin sarki ya ce Annabi Yusuf alaihi salam Allah ya aika shi a matsayin annabi amma kuma a matsayin dan gwagwarmaya da zai taimaki al'ummarsa saka ta bangaren annabta ya rike da manzanta yayi ta wa'azi amma sai Allah ya so kuma yayi amfani wa al'ummarsa ta hanyar da zai zama shugaba sai ya samu daukakan da farkon matsayin sa a gwamnati shine minista daga baya ma zai zama prime minister lokacin da matsayin da ya fara samu shine lokacin da aka bashi ministan albarkatun kasa da kuma tattalin arziki shi da kansa yace wa sarkin lokacin ij'alni ala khaza'in al-ard yace ka nada ni jagora a al'amuran albarkatun kasa inni hafizun alim ni mai kiyayewa ne ina da amana alim kuma ni kwararre ne ina da sani an faɗi quality nawa anan biyu quality amana da quality ilimi Allah madaukakin sarki yace a zamanin annabi Dawud alaihi salam an yi rigima ta siyasa akan waye ya kamata ya zama shugaba sai aka ce wa mutane akwai wani talut shine Allah zai sa ya zama shugaban ku malami ne kuma yana da karfi wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika talut shi zai zama sarkin ku qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal a lokacin suna rayuwa ce irin tamu ta yanzu ta business as usual ya mutum bai da kuɗi kuma zai iya hawa kujera kaza ai kuɗin ka shi zai saya maka kujerar suka ce taya za a yi a bashi walan ta sa'atan min al bai da kuɗi talaka ne zai zama shugaba yace a yana nan a talakan nan amma ba kuɗi ne ɗaya daga cikin dalilan samun shugabanci ba a mizanin ubangiji kwalitin samun shugabanci a mizanin ubangiji shine zama ka sani kana da capacity da experience sannan kuma kana da amanar da zaka rike kuma kana da karfi shi sa yace inna allaha astafahu alaikum wa zadahu battatan fil ilm wal jism Allah ya sa ya fi ku saboda ya fi ku cancanta ta bangaren ilimi ya fi ku cancanta ta bangaren karfi shugabanci ko ba kudi ake bukata ba don ba da kudin ka zaka yi ba da kudin wasu zaka yi don haka ana bukatar karfin da zaka iya rike kudin ana bukatar experience da ilimi da zaka san waye kamata ka bawa a yaushe ta yaya don haka sai ya ce abin da ya sa Allah ya zaɓe shi a kanku kenan, saboda zaɗahu basatan fil ilm, Allah ya ba shi fifiko a kanku ta wajen ilimi, wal jism, Allah ya ba shi fifiko a kanku ta ɓangaren ƙarfi na jiki. Haka a cikin nan mun ji kwaliti guda nawa, mun ji amana, mun ji ilimi, mun ji kuma ƙarfi. Allah maɗaukakin sarki ya sake maimaita irin waɗannan a cikin suratul qasas, qalat ihdahuma ya abati ta'jir inna khayra man ista'jarta al-qawi al-amin, tace mafificin wanda zaka rike ka bashi wani abu ya isar maka shine ka nemi mai ƙarfi kuma ka nemi mai amana. Waɗannan abubuwa guda uku Allah bai haɗa su a wuri ɗaya ba, sai dai ɗauki biyu anan ya ɗauki biyu anan ya ɗauki biyu anan, sai haɗa ilimi da ƙarfi a suratul baqara wa zadahu basatan fil ilmi wal jism, sai haɗa ilimi da amana a suratul yusuf inni hafizun alim, sai ya haɗa ƙarfi da amana a suratul qasas inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin, in ka haɗa su ka raba zai baka qualities ne guda uku. Duk wanda ya san baya da ilimi na abin da zai yi ko abin da aka bashi kar yayi, duk wanda ya san yana da ilimin amma bai da amana, ga ilimi amma aka bashi zai handale, ba zai iya isarwa duka ba, zai ci rabi sai ya raba rabi kar ya karba. Duk wanda ya san akwai ilimin akwai amanar amma yana da rauni, shi ba zai ci ba amma zai bari a ci kar ya karba, saboda inna khayra man ista'jarta al-qawi, ƙarfi na manufa, in yana da manufarsa zai zama bold, kuma ba wanda ya isa ja da shi, kuma duk wanda ya nemi ya hana zai taka shi, to kar ma ya karɓi shugabanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da cewa Abu Dharr yana da ilimi, ya yarda da cewa Abu Dharr yana da amana, amma yake ba zan baka ba saboda innaka da'if, kana da rauni. Duk wanda kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi sai ya cika waɗannan guda uku, sai ya zama ya sani zai iya kuma an amince da shi. Idan mutum ya kuskure ɗaya daga ciki, yanzu zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam zai cire shi, ba zai kore shi a masallaci ba, ba zai hana shi harkokin addini ba, amma harkar amanar mutane ba zai sake sa shi a ciki ba. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukan wannan da muhimmanci. Wani lokaci idan muna magana akan babin amana, kamar yadda wani bawan Allah yake tambaya ta a zamani a azumi, yake cewa ni na lura in ka zo magana akan amana ko magana akan kuɗi ko sai in ga kana tsanantawa, a sauran abubuwa na kana da sauƙi amma wannan kana da tsanani. Nace mishi wallahi na lura haka na gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, yana da sauƙi a komai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya da sauƙi a abubuwa biyu, baya da sauƙi a haƙƙin Allah, baya da sauƙi a haƙƙin mutane. In ana maganar tauhidi, in ana magana akan imani, in ana magana akan kishiyarsu shirka da kafirci da munafurci da bid'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam baya wasa a nan. Ban taɓa gani inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta wani akan shirka ba. Nace haka kuma haƙƙin mutane, wannan ma ban ga sauƙi ba kwata-kwata, nace wallahi inda na gani ni ma da na yi, amma ni ban ga sauƙi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama akan haƙƙin ran wani, wanda wani da akwai shubha akan ransa, shin wannan ran nasa ma yana da isma ko baya da shi, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wani tsananin da ba a saba ganin irin wannan tsananin ba. Hadisi yana cikin Sahih Muslim a cikin Kitabul Iman, Usama ana wurin yaƙi sai je kai wa wani hari sai ya kashe shi, da aka dawo sai ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam na kashe wani, kaga inda na ganshi shine ana cikin yaƙi sai ta ce ta kashe musulmi, na je na kai masa takobi zan sare shi, sai ce la ilaha illallah, sai na bar shi. Na lura da shi sai naga ya ci gaba da kashe musulmi, sai na ce a da wannan sai yake ya mana game yake sai ya buga anan, naji zan sare sai sace ce la ilaha illallah sai na ba sai da yi sau uku sai na ce a baraka yaudare mu ba sai na fille masa kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, yace la ilaha illallah kuma ka kashe shi? Shi ya dauka maganar za a yabe shi ne, har bai sani bane yayi kuma da kuskure da gangan yayi. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam idon sa yayi ja ya canja, wannan wanda ake magana da shi fa ana masa laqabi da al-hibbu ibnul hibb, dangata dan gata, saboda a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sai abinda suka ce in alfarma ake nema sai a zo ta wurin su shine Usama. Amma a nan wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Usama, wannan abinda ka yin in an je lahira a wurin Allah ba ruwana da kai Usama kuka yace har sai da naji ina ma da ban musulunta ba sai bayan an yi wannan abin. Akan haƙƙin rai manzon Allah yana wasa? Shi yasa yace duk wanda ya kashe wani a ranar kiyama sai ya shaƙo wuyar wanda ya kashe shi, wanda aka kashe sai ya shaƙo wuyan wanda ya kashe shi ya zo da shi gaban Allah, jini yana zuba ya ce ya Allah ka tambayi wannan me yasa ya kashe ni. Wato Allah zai bada haƙƙin prosecution wa mutumin da shi ne wa kansa aka yi masa laifin. Sai Allah ce kai ne prosecutor kanka, kai ne prosecutor wa kanka, sai ka kamo shi sai ka zo sai a ce Allah da shi da kai ne kadai za a yi shari'a. Akwai sauƙi nan? Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake akan dukiya. Wani mutum kamar yadda yake cikin Sahihu Muslim, Annabi ya saba ana bashi kaya ya ajiye, kirkira sunansa kawai, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace na ga wani a cikin wuta bayan ya mutu fa, na ga wani a cikin wuta yace gado ya sata. Kun san gado ko? A ce dan bargo haka ko dan wani mayafi wanda za a iya daurawa ko a lullubi da shi, shi kadai ya sata. Yace kuma ba a gani ba har magana ta kare. Yace to wallahi na gan shi a wuta, duk wanda Annabi ya gan shi a wuta zai shiga ko ba zai shiga ba? Zai shiga. Wadda ya al'amurin da bai fi tattaftiya. Wani mutum an je yakin Khaibar, ana cikin yaki an gama, sai aka zo ana a wane ya yi shahada suna aljanna, su wane yanzu ana aljanna mu ba mu samu ba, aka ce wane, sai Annabi ya ce a awafin nar, wannan kai dan wuta ne. Suka je suka samu shi ma dan wani abu da ana raba ganima ne ya sata ya ɓoye. Ya ɓoye sai Allah bai ba shi husnul khatima ba, sai Allah ya kaddara masa suul khatima saboda wannan. Sai zo yana ta so an masa mummunan rauni bayan ya saci abu, yana ta so ya mutu ya kasa mutuwa, sai ya ɗauki wuƙa sai ya ajiye sai kifa kirjinsa a kai sai ya kashe kansa. Sai zama saboda wannan abun Allah zai kama shi. Wannan laifin da yi sai sa Allah bai sa ba zai yi kyakkyawan ƙarshe ba. Idan wanda ya saci kyalle a wurin yaƙi, duk da yadda Allah yake da tausayin mutum a wancan zamanin, kuma wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don Allah dan uwana kai lissafi, kai ne kasa, kai ne kasa. Akwai sauƙi a nan? Kowa ya yi lissafi me ya sata kyalle ya ce ni na gan shi a wuta, sannan in an kaddara wa wancan ya yi mummunan ƙarshe, kai wani irin ƙarshe za a maka? Ana ta jiran Annabi ya cece mu sai ya bar wancan kai ya cece ka? Ya gan shi fa ido da ido, ya yi sallah a bayansa, Annabi ya ce sai ya shiga wuta akan wannan. Kana so duk ya tsallake su ya zo kanka ya cece ka, kunci-kunci a nan. Shi ya ci kuɗin da bai wuce wa mutum ɗaya ma za a bayar ba, kai ka ci na jiha, ka ci na ƙasa, ka ci na ƙaramar hukuma. Shugabanci amana ce. Wani abun inda muna la'akari, muna yin hankali, muna gane da gaske wa hamala hal insan, ɗan adam ya ɗauka innahu kana zaluman jahula, wallahi da za mu rage. Haka ya ɗan uwana, wannan rayuwa da ka gani duk abin da Allah ya kaddara maka naka ne za ka samu kafin ka mutu. Ka yi ƙoƙari ka same shi ta halal. Duk abin da Allah ya kaddara za ka samu, ba yadda za a yi ka mutu ba ka samu ba. Kai ne za ka zaɓa wa kanka ko ya zo ta halal ko ya zo ta haram. Tun da Allah yake, bai taɓa aiko mala’iku suka rubuta wa wani a cikin ciki cewa za ka samu kaza kuma ya zo mutuwa bai samu abun ba. Ba a taɓa yin haka ba ko ba za a yi a kanka ba. Sannan ba a taɓa yin wanda aka rubuta ga abin da zai samu, kuma sai Allah ya zai ga ya tsallaka ya samu abu kaza extra baya ciki ba. Allah baya kuskure. Duk abin da Allah bai sa za ka samu wallahi ba za ka samu ba. Za ka kai a hankali. Handama da babakere ba za su kai mu ko ina ba wallahi. Sai dai ka cuci kanka, ka cuci ƙasarka, ka cuci al'ummarka, ka cuci mutane har ka cuci wanda ba ka san ka cuce shi ba. Mafuminin cuta irin misali wanda ake a nan ƙasar shi ne a yi cutar da ba za ka iya ƙirga adadin mutanen da suka cutu a kai ba. Yanzu idan daga cikin kuɗin da aka ware za a yi wani abu, a ce titi za a gina, sai kuka yi inflation ko kuka sayan da aka yi aka ci kuɗin titin ba a yi ba. Titin ya ci gaba da zama da fosfon, mutum ya zo ya daka ya hantsala tayarsa ta fashe ko je kaucewa ya je hatsari da wani. A ƙa'idar musulunci idan kai sanadiyar hatsari to har da kai fa a cikin diyya. To yanzu duk waɗanda suka mutu a ciki ba akwai kuɗin diyyarsu, amma kai baka ma san su ba. Na biyu akwai tambaya akan sanadiyar kashe su bi ayyu dambin qutilat. Na uku akwai haƙƙin marayunsu suna hannunka fa baka ma san su ba. Wannan akan titi kenan. Wallahi sai mutum ya je kiyama aka sa mutane su yi layi, zai ga layi iya kallonsa. Shugabanci amana ce. Da ballantana wanda zai ci kuɗin hel, mutane nawa ne za su mutu? Jarirai. Mutane nawa ne za su mutu? Mata masu ciki. Mutane nawa ne za su mutu? Sauran mutane waɗanda a ƙarƙashinsu akwai dependents da yawa. Duk waɗannan mutane, wallahi sai Allah ya sa sun yi layi. Kai baka san su ba, baka taɓa tsammani cewa suna da alaƙa da kai ba. Bayan ka mutu ne ma aka haife su, amma akwai sauran haƙƙinsu a cikin wancan kuɗin. Sai Allah ya sa sun yi layi a bayanka. Sai ka wani layin da za a yi a bayansa, ba za ka so ka ga layin ba. Kuma haka za a rinƙa ɗibawa a yagargala sallarsa a raba wa ‘yan layin gaba-gaba. Wasu su zo a ɗauko azumi, wasu su zo a ɗauko hajji, wasu su zo. Sai an gama rabawa kaya sun ƙare. Kuma ga mutane suna ta ihu suna protest. Kuma wallahi a ranar kiyama ba a rage ko na titi za ce sai an biya su. To da za a biya ku kaya sun ƙare, sai mu ma kayan mu ya mana yawa, a yi trade by barter. Wallahi haka za a yi, ba zalunci a gaban Allah. Allah ce ku ƙarata da su, ni ba zan shiga ba. Sai a ɗebo, sai a auna, sai a ce to gwargwadon abu kaza da ya yi nan, gwargwadon laifinsa kaza, abu kazansa da kaci, sai a yi masa kuɗi. Maka masa kuɗi sai a ɗauko gwargwadon kuɗin shi da yake da shi, sai a ɗora maka, sai a yi ta tarawa, sai a yi ta tarawa. Sai sun kai gwargwadon yanda kai kuma za ka je wuta, da kuma kana da kayan aljanna. Sun mai yutsara kufinna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ji yana gani, ga kayansa mutane suna warwaso, shi kuma zai je wuta. Haka jama'a, shugabanci amana ce, kuma amanar amanar Allah ce. Abin da zan rufe da shi shi ne, kowa yi wa kansa hisabi. Wannan amana na faɗa daga sama, na ɗauko misali ne ba wai don shi ne kaɗai ba. Kowa a matsayinsa akwai tasa amanar, kuma balin insanu ala nafsihi basira. Kowa ya fi kowa sanin kansa, don ka san kanka ka san mece ce amanarka. Idan har ka riƙe wannan amana, gara ɓata da alkawarin da Allah ya maka, ya fi na sauran gama garin mutane. Shi yasa wanda ya aure, ya riƙe aure da amana, ya fi lada akan gwauro. Wanda yake da mace ɗaya bai kai mai mace biyu ba saboda amanar kansa ta fi yawa akan ta mai mace daya. Haka zuwa hudu, wanda yake da su tare da ƴaƴa, wanda kuma Allah ya bashi amana ta shugabanci, ya rike ofis kuma ya abin kirki, wallahi kyautar da Allah zai matsa. Kadai ta ishe ka, in ka tuna, in kana da qualification, kana da expertise, kana da experience, kana da capacity, kana da energy, kana da wisdom, to za ka nema a baka kai da kanka, kuma in ka ji za ka yi iya abinda za ka iya. Wannan kam in ka ci ba kaɗan daga cin abinda za a baka. Na farko, kai ne na farko a cikin layin waɗanda Allah zai girmama su a lahira, irin yadda ya girmama ka a duniya. Yanda a nan duniya in za ka wuce ana moninsa, ba kuma kowa ke iya ganinka ba, wallahi a lahira ma ba kowa zai ganka ba sai ɗan alfarma. Hadisi ya tabbata daga Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar kiyama akwai mutum bakwai waɗanda za a sa su a cikin inuwa, inuwar da babu wata inuwa sai ita. Mutum na farko daga cikinsu shi ne al-imamul adil, shugaba mai adalci. Don haka yanda a nan duniya ake girmama ka, haka an tashi an zo filin kiyama sai a ce ina suwa ne, kuna haike da kana ji kana gani ana ta hayaniya ana ta hisabi, ko kuna nan auren an baku abin sha kuna hutawa kuna jira a gama wa wasu hisabi a raka ku aljanna. Wannan shi ne wanda ya rike ofis kuma ya adalci, shi ne ma'anar wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat. Sannan shugabanci yana sa tunda hidima ce ta al'umma, za ka iya samun ladar da wanda ya kwana tsalla ba zai samu ba, wanda ya wuni azumi ba zai samu ba. Saboda duk shugaba za ka samu baya samun isasshen bacci kamar yadda sauran mutane ke samu, baya samun isasshen lokaci nasa na kansa da iyalansa kamar yadda sauran mutane suke samu. Wani abun da za a ci a ji daɗi ma shi ya ci baya mata daɗi. To duk mutumin da yake da irin wannan shi kuma a ranar lahira ne Allah zai saka masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a girmama su a ranar kiyama, girmamawa irin wanda ba za a yi wa waɗansu mutane ba. Hadisi ya tabbata shi ma a cikin sahihin Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innal muksifina ala manabira min nur an yaminin rahman wa kisa yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Allah ya ce masu adalci Allah zai dora su akan minbari na kasaita a ranar kiyama, wanda sanadarin da aka yi wannan minbari da shi shine haske. Waɗannan mutanen su ne waɗanda suka rike shugabanci kuma suka rike amana tsakaninsu da Allah akan shugabanci na mutane da shugabanci na iyale da kuma shugabanci da duk amana da aka ba su. Kuma mu rike amana, amana za ta rike mu a ranar kiyama. Kar mu ci amana, amana za ta ci mu a ranar kiyama. Ya ayyuhal ladina amanu la taqulu Allah war rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Abinda na faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya dabar da mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إذا كان ما شاء الله عليك، أما إذا كان لا تجد، طبعا جماعة ما يعرفون، هكذا طبعا، إمام ما أعرف، ما أقول كم يعرف، شين هني جاء مكاره من دوس كيلان أنت تنبأ كوكو. أني جاء. Kerana apa? Allah Taala mengatakan, Allah mana ada orang cinta orang itu pada tiada kerajaan atau ada cinta kepada orang dunia, maka dia kaya pada kerajaan dunia. Wannan jawabin suna cewa akwai mahimmanci a sabbin wannan fitina.